بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya bamu dama da iko na haduwa a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin Raji Quarters a nan cikin garin Bauchi domin ci gaba da darasin mu a cikin wannan littafi na makarimul akhlaq littafin fadilatu sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah ta'ala ya mishi rahama wanda wannan shine darasin mu na bakwai a cikin wannan littafi darasin mu na baya mun tsaya karshen inda malam yayi mana bayani akan wato hanyoyin da bawa zai bi domin ya kyautata mu'amala tsakanin shi da Ubangiji wanda mun ji malam ya karanto mana abubuwa guda uku shine kyautata mu'amala tsakanin bawa da Ubangiji duk wanda ya cika abubuwan nan guda uku to babu shakka mu'amala tsakaninsa da Ubangijinsa ta yi kyau abu na farko malam ya faɗa mana shine duk abin da ya zo daga wajen Ubangiji ta'ala na labari to mutum ya gaskata ba tare da ya kadaita ko yayi kokonto ko shakka ba abu na biyu shine duk hukunce-hukuncen da Allah madaukakin sarki ya zantar da shi to bawa ya zartar da wannan hukuncin kuma ya dabbaka shi a rayuwarsa duk inda aka ce ga hukuncin Allah a wajen kasuwanci wajen mu'amala wajen shige da fice wajen shiga cikin gida fita daga cikin gida kai komo a cikin al'umma da sauransu duk inda aka ce ga hukuncin Allah to bawa ya dauki wannan hukuncin ya sanya wannan hukuncin ya zama shine mai haskaka mishi rayuwar shi abu na uku shine dukkanin abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa to ya karbe shi da hakuri da yarda wayannan sune kyautata mu'amala tsakanin bawa da Ubangiji galibin mutane in an ce kyakkyawan dabi'a mutane da yawa suna dauka kamar kyakkyawan dabi'a kawai tsakanin shi da sauran mutane ne akwai kyakkyawan dabi'a kyautata dabi'a tsakaninka da Allah ubangijinka ubangijin mutane akwai kuma muna da dabi'a tsakaninka da Allah ubangijin mutane ubangijinka kyautata dabi'a tsakaninka da Allah shine wayannan abubuwa guda uku da muka ji malam ya faɗa mana kyautata mu'amala tsakaninka da Allah kyakkyawan dabi'a tsakaninka da Allah na farko shine duk labarin da Allah ya bayar to ya zama ka gaskata ka gamsu cewa wannan labarin gaskiya ne sawa'un abin da ya faru a baya ne wanda baka nan sanda abin ya faru ko kuma abin da zai faru nan gaba ne wanda bai riga ya faru ba na biyu shine duk hukunce-hukuncen Allah ka ji cewa sun yi daidai kuma sun dace a sanya su a cikin aiki a ko ina ne a wajen kasuwancin ka hukunce-hukuncen Allah wajen mu'amalanka da mutane ne Allah ya ce wajen kyautata ma iyali mu'amala tsakaninka da iyalai mai Allah ya ce wajen mu'amala tsakaninka da ƴaƴanka ya hukuncin Allah yake wajen saye da sayarwanka ya hukuncin Allah yake sannan na uku duk abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara maka a rayuwa to ka karbe shi hannu bibbiyu ka tabbatar cewa wannan abin Allah madaukakin sarki ya kaddara maka shine domin wata hikima kuma ka gamsu kayi hakuri ka jure ka yadda to idan kai wayannan abubuwa guda uku to ka kyautata mu'amala tsakaninka da Allah kenan ka kyautata dabi'a tsakaninka da Allah idan kuma kai akasin haka sun kuyan haka to ka zama mai mummunan dabi'a tsakaninka da Ubangiji Allah ya sa mu dace to yau zamu tashi inda mallan yace faniyin abu na biyu shine husnul khuluqi fi mu'amalatil khalqi kyakkyawan mu'amala kyakkyawan dabi'a wajen mu'amalantar mutane ya mutum je kyautata dabi'ar sa menene ma'anan kyakkyawan dabi'a a lokacin da zaka mu'amalanci ɗan uwanka bayi mallan yace ana samun wannan ne ta hanyar annada wa talaqatul wajh ta hanyar wato amfanar da mutane da kuma sakin fuska ka zama mai jawo ma mutane amfani sannan bayan ka jawo ma mutane amfani kuma ka zama mai sakin fuska kar ya zama kana amfanar da mutane amma kuma kana mai musguna musu da yawan daure fuska saboda me saboda ganin cewa ai mutanen suna samun wani abu na amfani daga wajenka wannan sai zama abinda mutane suke samu na amfani daga gunka basu mora ba basu ji dadin sa ba awwalan mallan yace abu na farko na'am yace wa yuzkaru zalika anil hasan al-basri rahimahullah an ambaci wannan daga hasanul basri Allah ya mishi rahama unzur al-adab ash-shar'iyya ka duba littafin adab ash-shar'iyya mujalladi na 2 shafi na 216 mallan yace awwalan abu na farko wajen kyautata mu'amala da dabi'a tsakaninka da mutane shine kafful adha kayi kokari wajen kame cutarwanka katta isa zuwa ga mutane karka cutar da kowa karka zalunci kowa ma'ana kafful adha ma'anan kame cuta katangewa kar cutanka ta isa zuwa ga kowa an ya kuffal insanu adahu an ghairihi mutum ya tare cutarwarsa daga waninsa wato kar ya bari cutarwarsa ta isa zuwa ga wani wanda ba shi ba sawa'an kana hadhal adha bil mal aw yata'allaqu bin nafs shin wannan cutarwar ta kasance cutarwa ce ta dukiya ko wacce take da alaka da rai aw yata'allaqu bil ard ko wanda yake da alaka da mutunci faman lam yakuffa adahu anil khalqi falaysa bihasanil khuluq duk wanda bai kame cutarwansa gabarin mutane ba to bai da kyakkyawan dabi'a bal huwa sayyi'ul khuluq hasalima kace wannan yana da mummunan dabi'a duk wanda yake cutar da mutane to bai da kyakkyawan dabi'a dabi'ar sa ba dabi'a ce mai kyau ba dabi'ar sa dabi'a ce mummuna wa qad a'lana ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallam hurmata adhiyatil muslimi bi ayyi naw'in min al-idha manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shelanta haramcin cutar da musulmi da kowani nau'i na cutarwa kowani irin cutarwa da zakai ma dan uwanka musulmi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shelanta mana cewa haramun ne wa dhalika fi a'zami mujma'in ijtama'a fihi bi ummatihi sallallahu alaihi wa sallam haythu qala hakan annabi ya faɗa ne a mafi girman taro da ya tara al'ummarsa inda yake cewa inna dima'akum annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle jininku wa amwalakum da dukiyoyinku wa a'radakum da mutuncinku alaikum haramun haramun ne ku taba su haramun ne wani ya ci dukiyar wani ba tare da haƙƙi ba haramun ne wani ya zubda jinin wani ba tare da haƙƙi ba haramun ne wani ya taba mutuncin wani ka hurmati yaumikum hadha kamar haramcin da kuke ciki a yau wannan ranar da muke huduban arafa ranar 9 ga watan zulhijja fi shahrikum hadha a cikin wannan wata naku mai alfarma fi baladikum hadha a cikin wannan gari naku na makka mai alfarma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi wannan a lokacin da ya huduba ta hajjin bankwana lokacin da ya hajjin sa na ƙarshe hajjin bankwana yake faɗa ma jama'a cewa kamar yadda ku sani cewa wannan garin na Makka yana da alfarma. Haramun ne mutun ya dauko wani abu mummuna ya kawo shi cikin garin Makka, harancin yana karuwa. Kamar yadda ku sani cewa wannan wata ta Zulhijja tana da alfarma, duk abinda zaka yi a sauran watanni ba daya yake da wanda zaka yi a cikin watanni masu alfarma ba. Kamar yadda ku sani cewa wannan wuni naku na wunin Arfa wuni ne mai alfarma. To kun ga haramci ya hadu daya biyu uku, haramci ya karu kenan. To haka nan haramcin taba dukiyoyinku da mutuncinku da jininku yake akan ku, akan dukkanin musulmi. Saboda haka haramun ne wani ya cutar da wani. Dan haka kyautata mu'amala, kyakkyawan ɗabi'a tsakaninka da mutane abu na farko shine ka tare cutarwanka game da isa zuwa ga mutane. Wannan shine mafi muhimmanci. Ba mu mutane abubuwa naka na amfani ba shine abu mafi muhimmanci ba, yana da muhimmanci, amma abin da yafi shi muhimmanci shine karka cutar da su. Karka cutar da su. Koda a ce baka zama silan kawo amfani ma mutane ba, to kayi kokari karka zama silan cutar da mutane. In baka sa wani dariya ba, to dan Allah karka sa shi kuka. In baka sanya masa farin ciki a ran shi ba, to karka sanya mar bakin ciki. In baka zama silan samun farin ciki da annashuwa da jin dadin sa ba, to karka zama silan shigansa cikin damuwa da tashin hankali da bala'i. Wannan shine kaful adha, ka kame daga cutar da mutane. Karka cutar da kowa, karka cutar da kowa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kullun in zai fita daga gida cikin addu'o'in da yake yana, Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlama aw uzlam, yana ce Allah ka tsare ni kar in zalunci kowa, kar a zalunce ni. To kun ga abu na farko annabi bai ce ka tsare ni kar a zalunce ni kar in zalunci kowa ba, sai ya ce ka tsare ni kar in zalunci kowa, kar kuma ni ma a zalunce ni. Ashe abu mafi muhimmanci shine ba in fara tare kar mutane su zalunce ni ba, a'a, abu mafi muhimmanci shine ni in fara yin kokari kar in zalunci kowa. Al'amarin mai sauki ne a gare ni in ni aka zalunta, wannan mai sauki ne, wannan mai sauki ne akan a ce ni nake zalunci. Amma da yawa yawan mutane, da yawa yawan mutane sun fi damuwa da su tare kar a zalunce su, amma ba su damu don sun zalunci kowa ba, wannan su ba damuwar su bace. Amma in dai za a zalunce su, to anan hankalin su zai tashi. Amma su in za su zalunci kowa, to wannan normal ne, ba matsala, wannan su audin su ba komai. In sun zalunci kowa, damuwar su dai kawai kar kowa ya zalunce su, wannan kuma kuskure ne. Shine irin misalin da Allah ya bamu game da masu tauye mudu. Wailul lil mutaffifin alladhina idha iktalu 'alan nasi yastawfu. Allah ya ce bone, azaba, bala'i, narko na bala'i da azaba ta tabbata ga masu tauye mudu. Alladhina idha iktalu 'alan nasi yastawfu, su ne waɗanda in za su nema mutane su muda musu, su auna musu, za su nema a cika musu mudu. Amma wa idha kaluhum, idan ko su ne za su muda, idan su ne za su auna, awwazanuhum, in su za su gwada, yukhsirun, sai su tauye mudu. Allah ya ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, shin masu wannan aikin wai ba su da tabbacin, ba su tunanin cewa za a tashe su a gaba ga Allah dan tashin alkiyama, liyaumin azim, za a tashe su a wuni mai girma, yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, ranan da mutane za su tashi tsaya a gaba ga Allah ubangijin talikai, ba ku tsoron Allah zai tada ku? Allah yana cewa kai mai kokarin ka tsare kanka kar a cutar da kai, amma baka damu ba dan ka cutar da sauran bayin Allah. Allah ya ce shin baka da tabbaci ne wai baka yarda cewa za a tashe ka bane ran tashin kiyama, baka gamsu bane? Ya zama kai baka yarda a cutar da kai ba, amma ka yarda ka cutar da wani, shin baka yadda in an cuce ka Allah zai saka maka bane shin baka yadda in ka cuci wasu Allah zai saka musu bane saboda ka irin yadda zaka yi kokari wajen kare kanka kar a cutar da kai to ka fi kokari wajen tsare kanka kar ka cutar da wani sama da wannan dan in an cutar da kai nauyinka ne wani ya rage maka in ko ka cutar to kai nauyin wani ne ka rage to kai ko ai ko ba shakka a rage maka nauyi ai yafi sauki sama da ni sama da ka rage nauyin wasu Allah ya kiyaye malam yace idza kana rajulun yata'adda 'ala an-nasi bi akhdhi al-mal idan mutun ya kasance yana cutar da mutane ta hanyar kwace musu dukiyoyin su aw yata'adda 'ala an-nasi bil ghush ko yana cutar da mutane ta hanyar al-ghush aw yata'adda 'ala an-nasi bil khiyana ko yana cutar da mutane ta hanyar ha'inci aw yata'adda 'ala an-nasi bid-darbi wal jinaya ko ya zama yana cutar da mutane ta hanyar duka ta hanyar zubda jini aw yata'adda 'ala an-nasi bis-subbi wal ghibati wan namima ko yana cutar da mutane bisabbi ta hanyar zagi wal ghiba da gulma wan namima da annamimanci la yakunu hadha hasanal khuluqi ma'an nas wannan bai taba zama mai kyakkyawan dabi'a tsakanin shi da mutane li'annahu lam yakuffa adha saboda bai kame cutarwansa daga isa zuwa ga mutane ba wa ya'zimu ithmu dhalika kullama kana muwajjahan ila man lahu haqqun alayka akbar girman wannan yana karuwa duk sanda wannan cutarwan ta fuskanta zuwa ga wanda girman haƙƙin sa yafi girma a wajenka bi ma'ana Allah ya wajabta maka ka sauke wato Allah ya wajabta maka ka kyautata ma kowa da ka gamu da shi cikin mutane amma haƙƙin kyautatawa yana karuwa gurgurdan kusancin mutun zuwa gare ka to hakanan kuma Allah ya haramta maka ka cutar da kowa cikin mutane to girman laifin cutarwan yana karuwa gurgurdan kusancin mutun zuwa gare ka Allah ya sa mu na fahimta gurgurdan kusancin mutun zuwa gare ka gurgurdan yadda girman haƙƙin kyautata masa yake karuwa gurgurdan kusancin shi zuwa gare ka a ɗaya bangaren gurgurdan yanda girman zunubin ka yake karuwa idan ka cutar da shi shine malam yace fal isa'atu ilal walidaini masalan misali musguna ma iyaye a'azamu min al isa'ati ila ghairihima ai yafi girma sama da cutarwa ko musgunawa zuwa ga wani wadanda ba iyaye ba ka cutar da iyayenka laifin yafi girma sama da ka cutar da wani wanda ba su ba wal isa'atu ila al aqaribi a'azamu min al isa'ati ila al aba ila al aba'id kyautata musguna ma yan uwanka na kusa laifin yafi girma sama da musguna ma wadanda suke nesa da kai wal isa'atu ila al jirani a'azamu min al isa'ati ila man laysu jiranan lak kai musguna wa makwabtanka yafi girman laifi sama da ka musguna ma wanda ba makwabcinka ba wali hadha malam yace saboda haka qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi sirada amincin Allah su kada tabbata a gare shi yake cewa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min annabi yace na rantsa da Allah wannan bai da imani na rantsa da Allah bashi da imani na rantsa da Allah bashi da imani qalu man ya rasulullah sabai suka ce to wane ne wannan mutumin ya manzon Allah qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu shine wanda makwabcinsa bai aminta daga cutarwansa ba duk wanda makwabcinsa bai aminta da shi ba to bai da imani duk wacce makwabciyarta bata aminta da ita ba to bata da imani duk wacce za a ce abokiyar zamanta a gida ko makwabciyarta za ta fita amma tana tunani tana daldar bari in tattara kayayyaki na in tura su gefe in rufe saboda wacce bari in yi kaza saboda wacce, bari in toshe kaza na saboda wacce, to wannan bata da imani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisi, inna min asharrin nasi manzilatan inda Allah yawmal qiyama, annabi yace na daga cikin mafi sharrin mutane wajen masauki ran tashin alqiyama, ma'ana na daga cikin waɗanda za su shiga mafi munin waje, mafi munin masauki ran tashin alqiyama, shine allazi tarakahu an-nasu ittiqa'a fuhshihi, shine wanda mutane suka nisance shi saboda tsoron cutarwansa, saboda tsoron mummunan ɗabi'ansa, saboda tsoron alfashinsa, yasa har mutane suke nesa nesa da shi. To wannan mutumin na daga cikin waɗanda suka fi kowa sharri a gaba ga Allah ran tashin alkiyama. Allah ya kiyaye. Saboda haka wata mata aka zo aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda nan ambata mana, kayi kokari wajen tare karka cutar da kowa, yafi alkhairi sama da kace kana yin wani abu na ayyukan alheri. Wata mata aka zo aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama, aka ce ma annabi, a cikin wancan unguwar akwai wacce akwai qiyamul layli, akwai azumi, akwai nafila, akwai karatun alqur'ani, akwai kaza, akai ta lissafo ayyukanta na alheri. Sai dai aka ce sai dai tana cutar da makwabtanta da harshenta. Annabi ya ce wake so ya ga 'yar wuta, to wannan matar ce. Sai aka ce a cikin unguwar kuma akwai wata mata, ita ba ta qiyamul layli, ba ta sadaka, ba ta komai na wani aikin nafila, iyakanta farilla, amma ba ruwanta da kowa, ba ta cutar da kowa. Annabi ya ce in kuna so ku ga 'yar aljanna, to wannan matar ce. Kun ga yanzu wannan du azuminta, du nafilanta, du abinda take yi bai kai ta aljanna ba, ya ta ma ta cuta. Saboda me? Saboda cutar da makwabtanta. Wannan kuma ba ta duk wani aikin nafila, iyakacin ta ayyukanta na farilla, amma za ta fi na, ta tafi aljanna saboda ta yi kafful adha, ta kame cutarwanta, ba ta bari wani cutarwanta ya isa zuwa ga mutane ba. To wannan shine abu mafi muhimmanci, shine mutum ya tare cutarwarsa kar ta isa zuwa ga kowa, kar ya cutar da mutane. In ka cutar da mutane, to babu shakka duk abin da zaka aikata na alkhairi Allah ba zai kalle shi ba ranar tashin alkiyama. Shi yasa mutane da yawa suna tsoron mutuwa amma ba su tsoron hisabi. Yau yanzu inda mutum yana tsaye a bakin titin nan, zai ga tirela ta tunkaro da gudu, sai ya yi sauri ya gudu. Saboda me? Yana tsoron kar ya mutu. Amma inda zai ga wani can wanda yake ƙasa da shi a ƙarfi, sai ka ce in ka cutar da shi akwai hisabi, ba zai yi gudun cutar da shi ba, sai je ya runguma saboda zai samu amfanin duniya. Da haka ya guje ma mutuwa amma bai guje ma dogon hisabi ba. Da haka mutane da yawa sun fi tsoron mutuwa sama da tsoron hisabi. Mutuwar nan kuma dole ce, hisabin nan dole ne, mutuwar kuma ba a iya kauce mata, sai dai kana kokarin ya zaka kyautata hisabin kai zaman hisabi mai sauki. Amma mutane da yawa ba su tsoron hisabi, suna tsoron mutuwa ne zalla, suna tsoron mutuwa ne. To ya kamata kuma mutum ya fi kauce ma abin da zai kara masa nauyi na bala'i wajen hisabi sama da yadda yake kauce ma mutuwa. Ya fi kokarin kauce ma abin da zai ja masa rigima a gaban Allah sama da yadda yake kauce ma mutuwa. Amma mutane da yawa ba haka suke ba, mutane da yawa ba haka suke ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Annabi yace musulmin gaskiya da gaskiya shine wadda musulmai suka kubuta daga sharrin hannunsa da harshensa. Bai cutar da kowa da harshensa ba, bai cutar da kowa da hannunsa ba, shine musulmi na gaskiya da gaskiya. Da haka mutum yayi kokari kar ya cutar da kowa. Amfanin hakan shine lokacin da aka ce ya mutu mutane za su yabi alkhairi akan sa to abinda mutane suka yaba na alkhairi akan shi da shi Allah zai yi aiki wajen yi masa hisabi wata rana an wuce da gawa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imma mustarihun wa imma mustarahun min annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan gawar da kuka ga an wuce da ita la ilaha illallah annabi ya ce dayan biyu ko dai wanda ya mutun ya huta ko kuma an huta sahabbai suka ce ya rasulullah mal mustarih wa mal mustarahun min waye ya huta waye kuma aka huta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini in ya mutu ya huta da wahalhalun duniya da matsalolin duniya zai tafi zuwa ga rahmar Allah da gafaran Allah da aljannar Allah wannan ya huta amma mutumin banza fajiri shi ko in ya mutu bayi sun huta daga cutarwansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gari ya huta kasar ta huta wal bilad haka manzo Allah ya ce akwai wanda in ya mutu ita kanta kasar ita kanta jihar wallahi sai ta yi godiya ma Allah saboda ta rage wani bala'i annabi ya ce washajar bishiyoyi sun huta waddawab dabbobi sun huta abun hawansa wani in ya mutu abun hawansa ta huta motarsa tana murna ta huta ta daina daukan mutumin banza to mutum yayi kokari shi yasa wani malami yake cewa waladatka ummuka ya ibn adama bakiya yace ya kai dan adam mahaifiyarka ta haife ka lokacin kai ka zo duniya kana kuka wan nasu hawlaka yadhakuna sururan mutane kuma suna kewaye da kai su kuma suna dariya suna farin ciki suna murna sai ce fa'mal li nafsika an takuna idha bakau fi yawmi mautika dhahikan masrura yace to kai kokari ran da zaka mutu kai aiki kafin ka mutu saboda ran da zaka mutu ya zama an samu akasi kai kana dariya kana farin ciki su kuma suna kuka amma in ka zo duniya kana kuka ana dariya ka tafi kana kuka ana dariya to rayuwa bata yi kyau ba mutuwa bata yi kyau ba yanzu ku duba ku ga abin da ya faru a satin can a cikin garin Kano na wani dan daba da ya rasu ana ce mai barakate duk wanda zai sa hotonsa murna yake alhamdulillah saboda yadda ya addabi mutane yadda ya addabi al'umma kowa murna yake yi bala'i ya mutu kowa yana murna ana murna masifa an rabu da masifa an rabu da bala'i kowa yana murna yanzu wannan wannan rayuwar ta yi kyau rayuwar ba ta yi kyau ba rayuwar ba ta yi kyau ba wataƙila yanzu mu da muke nesa za mu ce ku roƙa masa Allah ya gafarta masa amma su da suke cikin unguwar da ya addabe su da zafi da radadin abin da yake musu da murnan sun rabu da shi ba zai ma ba su daman su yi mishi addu'a ba ba za su damu daman su yi mishi addu'a ba ka addabi mutane ka kashe wancan ka kwace kudin wancan ka kwace wayar wancan ka addabi jama'a duk san da aka ambaci sunanka kowa yana Allah wadarai har bayan ka mutu ma a ce mutane su kasa iya bude baki su ce Allah ya gafarta maka ina amfanin rayuwar mutum ina mutuwan take yaushe mutuwa ta yi kyau Allah ya gafarta mishi a matsayin shi na musulmi amma dai abu bai kyau ba abu bai kyau ba saboda haka mutum yayi kokari ya zama ya tare cutarwansa daga isa zuwa ga mutane ta yadda duk sanda ya rasu mutane za su dinga yi mishi kyakkyawan addu'a mutane za su dinga yi mishi kyakkyawan addu'a Allah ya sa mu dace malai sai ce faniyin abu na biyu da zaka yi wajen kyautata mu'amala da mutane shine bazalukan nada kayi kokari bayan ka kame cutarwanka daga isa zuwa ga mutane sannan kuma ka watsa karanci da kyauta da ayyukan alkhairi cikin mutane zama mutane suna amfana da kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa akwai cikin mutane waɗanda Allah ya sanya su su zama masu bude ma mutane alkhairi masu rufe sharri akwai kuma cikin mutane waɗanda su kuma mukullin da ke hannunsu suna budo ma mutane sharri ne suna rufe musu alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yace madalla abun taya murna abun jin dadi ga dukkanin mutumin da ya zama mukullin da ke hannunsa yana bude ma mutane kofar alkhairi da ita yana rufe musu kofofin sharri bala'i da masifa da Allah wadarai da tir da tofin alatsi ne su tabbata ga dukkanin mutumin da ya zama makullin da ke hannunsa na bude sharri ne da kuma rufe alkhairi malam yace annada huwal karamu wal jud in an ce annada abinda ake nufi shine karamci da kyauta ya'ani an tabzul al karama wal jud abinda ake nufi shine ka yada ka watsa karamci da kyauta a cikin mutane wal karam laysa kama yadhunnuhu ba'dun nas malam yace karamci ba shine abinda da yawa yawan mutane suke tsammani ba annahu badalul mali faqat mutane suna tsammanin kawai in ka bada kudi ka bada dukiya shikenan kai karamci balil karam yakunu fi badalin nafs karamci yakan zo wajen yin amfani da ranka don ka amfanar da mutane wa fi badalin jah da kuma yin amfani da matsayinka da mutuncinka don ka amfanar da mutane wa fi badalil mal ko kai amfani da dukiyarka wa fi badalil ilmi ko kai amfani da ilimin da Allah madaukakin sarki ya baka waɗannan su ake kira da karamci waɗannan su ake kira da karamci shi yasa larabawa sukan ce fulanun lahu aslun wala fadla la eh larabawa sukan ce wani yana da asali amma bai da falala me suke nufi da wannan asali shine nasaba mai kyau wani dan gidan manya ne yana da nasaba mai kyau amma bai da falala shine bai da wani amfani cikin mutane kawai shi da dan gidan manya ne yana da nasaba in an zo lissafo danginsa za a lissafo manya-manyan mutane amma sai dai kash wajen amfanarwa bai amfanar da kowa ba wanda yake amfana da shi ba wanda yake amfana da shi idza ra'ayna shakhsan yaqdi hawaijan nas malam yace idan muka ga wani mutum yana kokarin biyan bukatun mutane yusa'iduhum yana kokarin ya taimake su yatawajjahu fi shu'unihim ila man la yastati'una alwusula ilayhim yana kokari ya dauki matsalolin su ya kai su zuwa ga wanda waɗanda su ba za su iya isa zuwa gare su ba yanshuru ilmuhu bainan nas yana yada ilimin sa tsakanin mutane yabzulu malahu bainan nas yana kyautar da dukiyansa yana watsa dukiyansa tsakanin mutane hal nasifu hadha bihasanil khuluq shin zamu siffanta wannan muce wani yana da kyakkyawan dabi'a na'am nasifuhu bihasanil khuluq malam yace eh zamu siffanta shi muce wani akwai kyakkyawan dabi'a li'annahu badala nada saboda me saboda ya yada amfani da karamci tsakanin mutane walihada qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ittaqillaha haythu ma kunta annabi sallallahu alaihi wasallam yake ka ji tsoron Allah a duk inda kake wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamduha in kai mummuna to ka bi bayanta da kyakkyawa sai kyakkyawan da kai ta share mummunan da kai wa khaliqin nas bi khuluqin hasan sannan ka mu'amalanci mutane da mu'amala mai kyau ka zama mai kyakkyawan mu'amala tsakaninka da ni tsakaninka da mutane mu'amala tsakaninka da mutane ta zama mu'amala kyakkyawa ta zama mu'amala mai kyau wa min mukhalaqatin nasi bihusnil khuluq malan yace yana daga cikin kyautata mu'amala tsakaninka da mutane annaka idza zulimta idan aka zalunce ka aw usi'a ilay ko aka musguna maka aka munana maka aka maka abin da bai kamata ba fa innaka ta'fu wa tasfah kai afwa ka kauda kai kai hakuri ka jure wa qadimtadaha Allahu al'afina 'anil nas Allah ya yabi masu yi mutane afwa fa qala fi ahli aljanna sai yake fadi game da ƴan aljanna sai yake cewa yadda ƴan aljanna suke sune alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra sune waɗanda suke ciyar da dukiyoyin su a halin farin ciki da halin cututtuka wal kazimin al ghayz sune waɗanda suke huce fushi suna da shanye fushi wal afina anin nas sannan kuma suna afuwa game da mutane in mutane suka yi musu afuwa suka yi musu abu suna afuwa suna kauda kai wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa waɗannan sune ƴan aljanna sune waɗanda in an yi musu suke kauda kai idan an yi musu suke shanye fushi suna hadiye fushi wa qala ta'ala sannan Allah yana cewa wa anta afu aqrabu littaqwa Allah yana cewa in an yi muku ba daidai ba ku yi afwa shine kusa da tsoron Allah abinda zai kai ku kusa da tsoron Allah shine ku zama masu afwa ku zama masu kauda kai in an yi muku wa qala ta'ala sannan Allah yana cewa wal ya'fu wal yasfa'u Allah yace su yi afwa su kauda kai malamai suka ce waɗannan kalmomin matakai ne guda uku abu na farko shine al'afu abu na biyu shine alhilmu abu na uku shine as-safhu al'afu shine an mun ba daidai ba to na hakura amma kuma kullun kana tada maganar ai wacce bata kyauta mun ba kawai dai wallahi na duba kusancin da ke tsakanin mu da ita ne na yi hakuri ko ba dun kusancin da ke tsakanin mu da babanta ba wallahi da ya ga bala'i da ta ga bala'i amma dai ka yafe ne amma kullun kana raki to wannan shine mataki na farko al'afu sai suka ce na biyu shine alhilmu shine juriya da kauda kai na yafe amma ba zan taba ta da maganar ba amma kuma in wani abu ya faru ina tunawa to na uku shine as-safhu shine na yafe na manta kwata kwata na yafe na manta gaba daya to wannan shine wa qala ta'ala sannan Allah yana cewa faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah duk wanda yayi afwa ya sulhunta yayi sulhu ya karbi sulhu tsakanin shi da mutane to ladan shi yana ga Allah ladan shi na wajen Allah duk wanda aka yi masa amma yayi afwa aka nemi asulhunta yayi yadda ya gamsu asulhunta Allah ya ce to ladan sa bai ga wanda ya zalunce sa ladan sa na wajen Allah ladan shi na ga Allah shi yasa wani malami yake cewa ni ina gani akwai abun kunya ni in tsaya gaba ga Allah in ce Allah kai min afwa bayan kuma ga wani bawan Allah ya mun ba daidai ba ya ce na yi masa afuwa naki kuma in tafi wajen ubangiji na ubangijin san ce ya mun afuwa bayan kuma naki na yi ma bayin sa afuwa so yana daga cikin bazulun nada shine yin afuwa da kauda kai taka kai ka taimaki mutane da dukiyarka abinda kake da shi na kuɗi ka taimake su wanda bai da shi yana buƙatar taimako a taimaka masa kana da dama dan abun da kake da shi wani dan wannan abun yake da buƙata amma wannan bazulun na da mutane da yawa ba su fahimtar sa shi yasa bari in ba mu misali da yawa yawan mutane yanzu suna da wata matsala mutane in mun ga mai karamin karfi ba mu kokarin taimaka masa sai dai ma a yi ƙoƙarin durƙusar da shi yanzu ku yi mamaki mutum ne zai zo yi parking ɗin mota sai kalli mai kayan miya yaga ya karkasa da kyar yake gane kashin ya karkasa kashin 50-50 sai ya ce masa nawa sai ya ce masa 50-50 sai ya ce masa 300 sai ya ce 300 maimakon yanzu ga kudi miliyan 50 a account dinsa maimakon ya ce dan ban account dinka in kara maka jari ya tura mai 200,000 a yana kana da naira miliyan 20 miliyan 2 miliyan 10 a account dinka kana neman ragin naira 50 a wajen mai kayan miya saboda rashin mutunci ko kuma kaga mutum ya zo ya yi parking din mota ya sai kayan miya na naira 350 mai kayan miya ba shi canjin 600 ya ce ba 50 barin tsallaka ne mu 50 saboda matsiyaci ne shi ya koma cikin mota ya zauna yana jira a kawo mai canjin naira 50 saboda tsaban tsiya ga 170 500 miliyan 1 miliyan 10 a cikin account dinsa saboda tsiya yana zaune yana jiran mai kayan miya ya tsallaka titi ya nemo canjin naira 50 ya kawo mishi saboda shi bai gaji alheri ba abin da ya gada shine tsiya wannan kuskure ne wannan kuskure ne to shi wannan mai sauki ne shi tunda shi haƙinsa yake jira shi wannan mai sauki ne shi akan wanda zai zo ya zauna ga miliyoyin a cikin account dinsa sai ya ce ba ni in Allah ya kai mu dare zan kawo maka sai ya ce in Allah ya kai mu dare zan kawo maka shi yasa mutane da yawa in suna sana'a sai a kalli wani a ce wani bayi da mutunci saboda bayi ba da bashi kuma iya mafutansa kenan shine ya hana bashi inda mafiya yawan mutanen ma sun dawo matsiyata in sun karbi bashin ka daina ganin su kenan ba ruwansu da kai ya kai ka karbo kayan ka zo ka kasa musu kai ma bashi ka ciyo ka zo ka basu su wannan duba damuwansu bane ba ruwansu ba ruwansu kun ga wannan basu yi bazalul nada ba sannan kuma basu yi kaful adha ba duba su yi ba da haka malam yace wa kullu insani yattasilu bin nas kowa cikin mutane in dai kai mutun ne to dole kai mu'amala da mutane fala budda an yajida minan nas shay'an minal isa'a to in ko kai mu'amala da mutane to dole ne ka shirya cewa zaka samu wani abu na cutarwa da musgunawa daga wajen mutane fa mawqifuhu min hadhihi al-isa'ati an ya'fuwa wa yasfah matsayin da ya kamata ya dauka game da mutane in sun cutar da shi shine ya kawo da kai yayi hakuri wal ya'lama ilmal yaqini annahu bi afwihi wa safhihi wa mujazatihi sawfa tanqalibu al adawatu bainahu wa baina akhihi ila wilayatin wa mahabbatin wa sadaqa ya kuma sani sani ne yaqini cewa in ya zama mai afwa da kawo da kai da kuma kokarin saka mummuna da kyakkyawa wannan adawar take tsakanin shi da dan uwansa za ta juye ta koma zuwa ga kauna da soyayya da kuma abota ta gaskiya qala ta'ala Allah yana cewa wala tastawil hasanatu wal sayyi'a Allah ta'ala yana cewa da kyakkyawa da mummuna ba za su taba zama daya ba idfa billati hiya ahsan idan an maka mara kyau to ka saka da wanda yake mafi kyau idan ka saka da mafi kyau zaka wayi gari fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawa za a wayi gari wanda tsakaninka da shi din nan akwai adawa za a wayi gari ka annahu waliyyun hamim zai koma kamar wato majibanci ne masoyi na kusa zai zama abokinka soyayya za ta karu a tsakaninku saboda ka kyautata masa wa hal nafhamu من هذا أن العفو عن الجاني محمود مطلقا ومأمور به ما لن يتشن زامو إيا فهمتر تشيوا إذا متن ya zubda jinin wani shin ayi mishi afuwa din afuwa ce mai kyau abin yabo wanda kuma shari'a tace ayi muna fahimta yanzu mun ji falalan yin afuwa so shin in jinin wani aka zubar shin wanda ya zubar da jinin nan ayi mishi afuwa shi yafi falala ko kuma ayi mishi haddi malam yace qad yafhamu al-ba'd min al-ayati hadha al-kalam wasu suna fahimtar wannan daga wancan ayat cewa ai in mutun ya zubda jini tunda Allah yace in an maka mara kyau to karama da mai kyau wal yakun walakin liyakun ma'luman anna al-afwa innama yuhmad idha kana al-afwu ahmada malam yace a sani ku sani cewa afwa ana yabonta ne in ya zama cewa afuwar ita take falala fa in kana al-akhdhu ahmad fal afwu afdal idan ya zama cewa ai daufan sa arama shine mafi girma wajen yabo to afuwa ita ce mafi falala ولهذا قال تعالى سبو ده كني الله يجي وجزاء سيئات سيئات مثلها وتساكمكم ممونا شيني ممونا إرنسا فمن عفا وأصلح أما وندي أقوى يكود كي فأجره على الله لا تنسى ناقة الله إنه لا يحب الظالمين الله بايسن الظالمي فجعل العفو مقرونا بالإصلاح malam yace sai Allah ya hada afuwa ta zama tana hade da sulhu ma'ana afuwan ana yin afuwa ne in aka duba cewa afuwar ita ce maslaha fal afu qad yumkinu an yakuna ghayra islah me yiwa afuwan ta zama ba ita ce za ta jawo maslaha ba fa qad yakunu hadha alladhi jana alayka wajtara alayka rajulan shariran ma'arufan bisharri wal fasad me yuwa ya zama wannan wanda ya zubda jininka ko ya cutar da kai ko ya zubda jinin wani dan uwanka zai iya yuwa mutum ne wanda yake mai sharri wanda duk anguwa an san shi da sharri da balna falau afauta anhu latamada fi sharrihi wa fasadihi in ka masa afwa to zai ƙara zurfi cikin sharrinsa da barnansa fal afdal في هذا المقام أن تأخذ هذا الرجل بجريرته ما في فلالا أنا شيني ونم متمن ديمكا تو غرغدن أبن ديمكا كراما لأن في ذلك إصلاحا سبودا أتكين هكا أكوي سلو فانا يتشي مسلحا إن يامكا كراما مثالي متمني أنسانشي نسسي أتشي أنغوا cikin nutsuwa yake tafiya akan abun hawansa sai ya buge wani to ana so ayi hakuri ayi afuwa amma an sani cewa dan ganganci ne kullun haka yake yawo da gajeren wando a cikin unguwa da riga amles da kanshi yayi wani aski kaman dutsen guga yana tafiya a cikin unguwa yana gudu akan mashin gudu na fitan hankali yana buge wani sai a kama shi sai a masa hukunci saboda me shi din a dakatar da shi sannan kuma ya zama izina da jan kunne ga waɗanda suke da irin ɗabi'a irin tashi wannan shine mafi falala qala shaykhul islam ibn taymiyah rahimahullah shaykhul islam ibn taymiyah Allah ya mishi rahama yana cewa al islahu wajib gyara wajibi ne wal afwu mandub afwa kuma mustahabbi ne ba dole bane fa idza kana fil afwi fawatul islahi in ya zama in akai afwa to gyara za ta kubuce fa ma'ana dhalika annana qaddamna manduban alal wajib to ya zama kenan mun gabatar da mustahabbi akan wajibi wa hadha la ta'ti bihi shari'a wannan kuma shari'a bata zo da shi ba wa sadaqa rahimahullah malam Allah ya mishi rahama yayi gaskiya shi a kawo gyara a daina barna dole ne amma ayi afuwa a yafe mustahabbi ne. To in ya zama wannan da aka yafe masa ba za a samu gyara ba, zai ci gaba da abin da yake yi na barna, to a dau hukunci a kansa, wannan shine mafi falala. Wannan shine mafi falala. Tambihun muhim, malam yace jin hankali mai muhimmanci. Wa innani bi hadhihi almunasaba, a wannan bigiren malam yace awaddu an unabbiha ala mas'alatin yaf'aluha kathirun minan nasi bi qasdi alihsan, ina so in yi tambihi da jan hankali akan wata mas'ala wanda da yawan mutane suna aikata ta da nufin cewa wai gyara suke kawowa. Wa hiya an taqa'a hadithatun min shakhsin, shine wani abu ya faru da wani. Fa yahalaka bi sababiha shakhsun akhar, sanadiyar abin da ya faru nan sai wani ya halaka. Fa ya'ti awliya'ul maqtul, sai waliyan wanda aka kace sai su zo. Fa yasqutuna diyata an hadhal jani, sai su yafe diya ma wannan wanda ya zubda jinin dan uwansu, ya kashe musu dan uwansu. Alladhi fa'ala al-harith, wanda ya aikata wannan abin da ya faru. Fa hal isqatuhum lidiyati mahmudun wa yu'tabaru min husni al-khulq, shin wannan yafe masa diyan da suka yi za a jinjina musu, za a ce sun yi kyakkyawan dabi'a? An fi zalika tafsir, ko ana bukatan karin bayani? Malam yace ina, wa fi zalika tafsir, akwai bukatan karin bayani. Fala budda an nata'ammala wa nufakkira fi hali hadha aljani alladhi waqa'a minhu alharith, wajibi ne, malam yace dole ne mu yi tunani, mu yi tuntuntuni game da yanayin wannan wanda ya kashe wannan dan uwan. Hal huwa minan nasil ma'rufina bituhuri wa adamil mubala, shin yana daga cikin mutane waɗanda aka san su da yawan yaɗa ɓarna da kuma rashin damuwa da duk abin da suka aikata? Wa hal huwa min al-tirazi alladhi yaqulu ana la ubali an adhasa shakhsan li anna diyatahu fi ad-darj wal iyad billah, shin yana daga cikin waɗanda suke cewa ni ba ni da damuwa dan na halaka mutum, in na kashe kowa saboda diyar ma za a iya yafe ta? Am annahu rajulun hasalat minhu hadhihi al-harithatu ma'a kamali ta'aqquli wa kamali al-ittizan, shin ko yana cikin mutane da wannan abun ya faru da shi tare da cewa yana da cikan hankali, yana kuma da auna abubuwa? Walakin Allah ta'ala qad ja'ala li kulli shay'in qadra, sai dai kuma Allah ya riga ya kaddara komai, komai zai faru. Kun ga bangare guda biyu, to sai a duba. Idza kana min hadha al-tiraz al-akhir fal'afu fi haqqihi aula, in yana daga cikin wannan bangare na karshe to ayi masa afuwa, shi yafi falala. Walakin hatta wa in kana min hadha al-tiraz al-muta'aqqil al-mutazil yajibu qabla an na'fu anhu an nanzur, malam yace sai dai koda kuwa yana cikin waɗanda suke na wannan bangaren mutane ma'abota hankali masu tunani, to kafin a ce za a yi masa abuwa ba sai mun yi tunani mu ga. Hal alal mayyit daini, shin wanda aka kashe nan ana bin shi bashi? Ana bin sa bashi? Fa in kana alal mayyit daini, in wanda ya kashe din ana bin shi bashi, fa innahu la yumkinu an na'fu, to bai kamata mu yi mishi afuwa ba. Walau afauna fa in afauna la yu'tabar, koda mun yi afuwa mun kau da kai to wannan afuwar ba a lissafa ta. Wa hadhihi mas'alatu rubbama yaghfulu anha kathirun minan nas, wannan mas'ala ce da yawa mutane suna gafala. Ta kai a duba a ga ana bin wannan mamacin bashi, yayi ce to za mu yafe maka diya, amma duk wani wanda yazo yace na bin shi bashi zaka biya bashi. Wa nahnu naqulu, malam yace zamu ce لأن الورثة يتلقون الاستحقاق لهذه الدية من الميت الذي أصيب بالحادث. دومين سو مغادن وندا أكا كشي دين سوني سكي دا حكي دا چنچنتر ونن ديا نوندا أكا كشي. ولا يرد استحقاقهم إلا بعد قضاء الدين وإن كان الميت mudainan wannan haƙƙin su ba zai sauka ba ba za a ture shi ba har sai an biya bashi in mamacin ana bin shi bashi ba za su ce sun yafe ba su ne suke da haƙƙin diyan suna da daman su ce sun yafe amma in ana bin mamaci bashi to an kwace haƙƙin daga hannun su yanzu har sai wanda ya kashe din ya biya bashi in wanda ya kashe din ya biya bashi to suna iya cewa sun yafe diyan ولهذا ذكر الله الميراث قال ولهذا لما ذكر الله الميراث قال سبو داك ني لوكاتين دا الله يا امبتي غادو سي يتي من بعد وصيه يوصى بها او دين انا تشين غادو ني باين ان بيا باشين دا اكي بين مامتي كو كما ان سوكي وصيان دا يي يا بر وصيه اي ميشي كذا دا كذا ينا دا دوكيا تو با ا ربا دوكيار هر سي ان يي مي هر سي ان سوكي وصيان كو كما ان بيا ميشي باشي تو كينان tunda wannan haƙƙin da suke da shi nasu na su karɓa diyan suna da wannan haƙƙin ne in ba a bin sa bashi amma in ana bin shi bashi to an kwace haƙƙin daga hannun su har sai an biya wannan bashi wal hasilu abinda zamu fahimta anna min husnil khuluq shine na daga cikin kyakkyawan mu'amala al afwu anin nas shine kauda kai da afwa game da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yace nayi lamunin gida a tsakiyar aljanna ga wanda ya shanya fushi ya bar kusuma da musu koda ko shine mai haƙi afwa da kauda kai ana fara lissafa shi a matsayin afwa ne in wanda aka yi malaifin yana da daman daukan fansa wannan kuma shine karamci mutum mai karamci bai san maganar sai na rama ba in kaji ana sai na rama to karamin mutum kenan amma babban mutum abin da ya sani shine kawai na manta na shanye wannan shine babban mutum kisa wani malami na cewa idza baga baqin alayka bi baghihi faqtulhu bil ma'ruf la bil munkari in wani mai zalunci azzalimi ya zalunce ka to ka kashe shi da kyakkyawa kar ka rama da mummuna ahsin ilayhi idza asaa fa antuma min dil jazaa'i bi masma'in wa manzari yace ka kyautata masa saboda ai dukanku da kai da ya munana maka da shi da ya munana maka din kun kasa ido ne kuna ji kuna gani kuna jiran sakamako daga wajen Allah mai bada sakamako kai sakamakon ka afwa da kyautatawa shi kuma sakamakon sa zalunci da musgunawa ai ba iri ɗaya bane sakamakon to galibi kuma in mutun yace sai na rama to garin ramawan kuma sai ya wuce iyaka kisa a wancin ayan da muka karanta Allah ya ce wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha in aka maka afwa in aka maka abu ba daidai ba abu ɗayan uku ake so kai abu na farko shine ko karama in ka tashi ramawan nan kuma wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha karama daidai yadda aka yi maka abu na biyu shine kai afwa shine faman afawa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda yayi afwa yayi sulhu ya kauda kai to ladan sa na ga Allah abu na uku shine in kace zaka rama ba zaka yi afwa ba to karka kuskure ka wuce iyaka shine innahu la yuhibbu zalimi Allah bai san azzalimai saboda in ka zo ramawa sai kuma ka wuce iyaka to sunanka me sunanka azzalimi sunanka azzalimi daka ana so ka zama mai kauda kai da afwa ga mutane lokacin da aka yi maka ba daidai ba tun san da kake da daman daukan fansa kai hakuri kai afwa kana cikin tafiya a mota sai ka ji ku an koke maka bayan mota to tun wuri ma karka fito to nan kai afwa kenan amma sai da ka fito sai ka ga motan sojoji ne ta koke maka mota sai ka ce inna Allaha ma'a sabirin ƙarya ne wallahi wannan hakurin bai karbu ba saboda kai hakuri ne dan kaga baka da daman daukan me daukan fansa ko kuma ka ce ni wane yayi maka za ai sai mun shiga kotu sai ka buga sai ya gane ashe ya fika kudi ya fika kaza sai ka ce to ai dama ubangiji ya hore mu ya ayyuhal ladina amanu subiru wa sabiru Allah ya ce mu yi hakuri mu shanye wannan hakurin bai yi ba wannan ragwanci kenan sai da ka buga tukunna kaga cewa an fi karfinka kafin ka ce ka hakura to wannan hakurin bai yi ba wannan hakurin bai yi ba ka zama mai afwa abin da ya kamata kowa ya sani shine Allah yana cewa waja'alna ba'dakum li ba'din fitna Allah ya ce mun sanya sashin ku ya zama fitina da jarabawa masashi don mu goda ku mu gani atasbirun shin za ku yi hakuri Allah ya sako mu duniya ne ya hada mu rayuwa a duniyar nan gaba daya sai ya sanya sashi dole zai cutar da sashi wani bangare a cikin mu dole zai musguna mu wani bangare dole wani zai maka abin da baka so dole wani zai miki abin da baka so to Allah ya ce nayi haka ne in gani don in gwada in ga wane ne mai hakuri a cikin ku waye zai yi hakuri domin cutar da kukan dole in dai kana zaune da mutane dole za a cutar da kai dole ne za a cutar da kai to ka shirya ma cewa a kullun kana shirye da in an cutar da kai zaka yi afuwa zaka shanye zaka kau da kai malam sai ya ce wa hadha min babi badalin nada wannan na daga cikin babi na kawo amfani ma mutane li annahu badal li anna badalan nada domin yada amfani cikin mutane imma aqa ko dai kai kyautan abu wa imma isqatun wal afu wa imma isqat ko kuma nauyinka hakkinka dake kan wani ka sauke masa wal afu min al isqat kaga ko afwa aina daga cikin sauke hakki shine kau da kai game da yin afwa ga mutane mutum ya zama mai afwa ga mutane wannan yana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki yake so Allah yana son masu kau da kai Allah yana son masu yin afwa masu shanye fushi idan an yi musu abin da bai kamata ba dan haka mun ji abubuwa guda biyu wadanda suke da alaka da kyautata mu'amala tsakaninka da sauran bayin Allah mutane dan haka shine karka cutar da kowa sannan kuma ka zama mai amfanar da mutane wanda za mu tsaya akan su insha Allah ta'ala Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan abu na uku shine sakin fuska abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya sanya mana albarka cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh